أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يا جماعة المسلمين ماذا دمت عندما قعد وأن مسلا شينا الفرقان أن رانا تتأيق وتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبود أريه أدود ثلاثين دفقر ود سيدي دي درانا أشرين دبقي قوات بير شكرا تدبو بيو دقوم شعبقي سميلادية دكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا قوديا دع الله جل وعلا وان دا ملك سمي دقا سي دقهن فسيكي halitta da mulki da bauta dukkan wata ni'ima daga gare shi take alkhairi ga baki daya a wajen sa yake ba a dangana wani sharri ya zuwa gare shi yayi shine mai ni'ima ni'imomi na zahira da koyayyu muna godiya gare shi da ya hada fuskokin mu a wannan shekara. Allah ya sa mun shekara mun sake ganin Ramadan bayan Ramadan din bara. Akwai ƴan uwanmu wanda tare muka yi azumin nan da su, tare muka yi wannan majalis na tafsiri da su bara, wanda suke zaune yawancin su a nan gefen hagu na masallacin nan. Allah da yi za su ga wannan zagaye ba. Don haka mu muna godiya ga Allah da ya sa muka sake ganin wani Ramadan bayan Ramadan da ya wuce. Hakika wannan ni'ima ce mai girma, kuma Allah madaukakin sarki ya mana wannan ni'ima a cikin musulunci. Muna nan tare da imaninmu, muna nan tare da Allah, muna tare da Alkur'ani, muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunnarsa. Wannan ni'ima ce wadda ta ishe mu dukkan ni'ima. Kuma sannan bayan wannan Allah ya bamu lafiya, kuma ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Bara ma alhamdulillah mun ga wannan wata a cikin kwanciyar hankali saboda samun kyakkyawan canji da yanayin zaman lafiya da aka samu, wanda da a koyaushe majalisi irin wannan idan ya zo muna cikin ɗarɗar don ba mu san in an fara yaya za a tashi ba, in an tashi za a sake wani ko ba za a sake wani ba. Allah madaukakin sarki ya bamu aminci, ya bamu kwanciyar hankali. Wannan abin mu gode ma Allah ne, mu yaba masa akan wannan, mu kirarin ban girma a gare shi. Allah mun gode mata. Kuma waɗanda suka tsaya akan suka zamanto su ne Allah ya sanya su sababi akan wannan abin ya tabbata, tun daga shugaban ƙasa Allah ya ƙara masa lafiya, ya inganta lafiyarsa, ya dawo da shi ƙasar mu lafiya, ya inganta mulkinsa har ya zuwa ga jami'an tsaro ƙananansu da manyansu da masu taimaka musu daga cikin al'umma dukkaninsu. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya musu kyakkyawan sakayya, ya musu kyakkyawan sakamako, domin da su ne sababin da ta hanyarsu Allah ya sanya irin waɗannan ayyuka na alkhairi ba a rufe su ba. Ƙasashe da dama sun shiga cikin wannan hali, irin wanda Najeriya ƙasar mu ta shiga ciki ba su fito daga ciki ba, wanda majalisai wanda da ake samu da dakunan Allah waɗanda ake raya su da ambaton Allah yanzu sun zamanto kufai sun zamanto rusassu waɗannan majalisai sun tashi ba a sauran majalisi irin wannan wanda wannan ta isa musiba a cikin al'umma to Allah madaukakin sarki yayi mana ni'ima da wannan musiba Allah madaukakin sarki ya takaita mana ita Allah ya dawo mana da aminci muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana lafiya da aminci da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya kuma ƙara mana imani da musulunci a cikin wannan al'umma tamu a koyaushe a darasin mu na farko na tafsirin alqur'ani da mukan yi a cikin wannan wata mai albarka mukan yi shimfiɗa ta tuna da matashiya domin tunasarwa gare mu ga baki daya akan wato akan ita wannan ibada da muke yi da kuma wannan wato sunna da muke rayawa da kuma albarkar wannan lokaci na Ramadan a wannan tunatarwa tana da muhimmancin kowace mu rinka tunatar da kawukan mu domin abu in ya zamanto ana yin sa yau da gobe to akwai tsoron ya zamanto al'ada wanda in ya zamanto al'ada sai a manta da kancewar ibada ne domin dama abin da yake bambance ibada da al'ada niyya to amfanin tunatarwar kenan domin mu jaddada niyya a cikin zukatan mu musamman me ma'anar wannan majalisi da muke rayawa me ma'anar wannan zama da muke yi dan mu fitar da shi daga zamantowa wato al'ada ta Ramadan al'ada wanda yake ta zamanto ana yin ta ne kawai dan sabo dan kuma wato juyowar yanayi kamar wani idi a mu tunatar da kanmu ma'anarta domin mu halarto da niyya domin halarto da niyya da tsarkake ta shine mabudin karban ayyuka a koyaushe mu rinka tunawa da dabi'ar magabatan mu na kwarai daga cikin su akwai Shehu Usmanu dan Fodio Allah ya yarda da shi ya haska kabarinsa ya daukaka darajarsa ya kasance daga cikin al'adar Shehu duk ranar Alhamis da daddare yake zuwa yayi wa'azi ga al'umma ga gamagarin mutane a koyaushe idan ya fito kowace Alhamis idan ya fito zai zo wannan majalisi sai ya tsaya a tsoron kofar gida kafin ya fita wani dan wato yar lahaza yar kadan kafin ya fita sai dan sa sarkin musulmi Muhammadu Bello Allah ya ji kansa ya haska kabarinsa kamar yadda ya rubuta a cikin littafinsa na tarihin Shehu Infaqul Maisur yace naga koyaushe in ka fito kana tsayawa a tsoron kofar gida naga bakinka yana motsi me kake yi ne yace ina halarto da niyya ina jaddada niyya wato yana halarto da niyyar cewar wannan abin da zai fita yayi ibada ce saboda yin abu yau da kullun in jiki ya saba sai ya zamanto cewar watakila zuciya ta rafkana daga halarto da niyya wanda wannan zai iya tawaye lada in ma bai yi tafi da shi ga baki ɗaya ba Allah ya kiyashe mu to dan haka mu tunatar da kanmu ma'anar wannan majalisi da mukan yi da ma'anar wannan ibada da muke yin ta a cikin watan Ramadan babban ma'anar wannan majalisi na tafsirin alqur'ani shine wato kusantar littafin Allah a cikin watan alqur'ani shine watan Ramadan watan da Allah ya saukar da alqur'ani a cikin sa wata ne na alqur'ani kamar yadda koyaushe muke tunatar da kanmu domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan kebance kansa da alqur'ani a cikin wannan wata kamar yadda koyaushe muke tunatar da kanmu hadisin Aisha radiyallahu anha da kutankucin sa hadisin Abdullah ibn Abbas cewa mala'ika Jibril a kowane dare yana saukowa yayi bitar alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin watan Ramadan ga baki ɗaya abinda aka saukan masa na alqur'ani yayi bitar sa da shi har a shekarar karshe shekara ta 10 bayan hijira wanda yake shekarar da bai sace ganin wani Ramadan bayan ta ba yayi masa wannan bita har sau biyu to wannan ya nuna cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ma Ramadan wato ya sanya alqur'ani ya sanya ma alqur'ani alaka da ramadan alaka ta musamman yayin da Allah ya zabi wannan watan ya zamanto watan da yake bitar alqur'ani to kuma wannan ya dace da cewar shi alqur'ani a cikin wannan watan aka saukar da shi inna anzalallahu fi lailatul qadr shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an inna anzalallahu fi lailatin mubarakah duk waɗannan da lailatul qadr da lailatul mubarakah dukkanin su ɗaya ne kuma a cikin watan ramadan ciki saboda haka watan da aka saukar da alqur'ani a cikin sa wata ne da ya kamata mutum ya kusanci alqur'ani to kuma ma'ana ta biyu shine ita ce wato a shi watan shi wannan ibada da muke ta azumi ibada ce da Allah madaukakin sarki ya zabi wannan wata domin mu aukar da ita a cikin sa mu aiwatar da ibadar a cikin sa kuma wannan lokaci ne wanda yake Allah madaukakin sarki ya sa masa tarin albarka yana baye baye yana kyaututtuka a cikin sa irin yadda baya yi a wani lokaci to da wanda yafi kowa cancanta da samun kyautar Allah da samun cikakken rabo akan baye bayen Allah shine wanda a cikin wannan watan yake makusanci ga Allah to wannan majalisi yana ɗaya daga cikin wasila yana ɗaya daga cikin abin da muke tawassuli da samun kusancin Allah da shi domin shaitana da bambanci tsakanin wanda lokacinsa ya zamanto ya cika shi da kasancewar a fiyayyen wajen da Allah yake so su ne ɗakunan Allah da kuma fiyayyar ibada da Allah yake so shi ne sauraron zancen Allah daban yake da wanda yake ba a irin wannan majalisi yake ba in ma yana cikin majalisin wato tattaunawa da hira wa in ma yana majalisin wasa wanda yake ganin cewar shi ne zai sanya masa lokacin ya saurin wucewa ko kuma in ma yana wajen yawon yada rana kamar da yanda ake yi da in yamma ta yi sai a ce an tafi yawon yada rana wato yawon da nan daga ka fita kana zaga gari kana ta galu daya a gari kana ta gararamba lokacin da ka dawo kana dawowa sai ka ji ana kiran sallah wato duk wahalar da aka sa ta azumin ka manta da ita kenan shi yasa ake cewa yawon yada rana to Allah madaukakin sarki ya mana afwa da zamanto cewar maimakon wato mu samu ibtila'i mu samu mummunan jarabawa da zamantowa cikin waɗanda suke wannan Allah madaukakin sarki ya jarrace mu da zamantowa cikin waɗanda suke cikin ɗaki daga cikin ɗakunan Allah suke karanta littafin Allah suke mudaratarsa tsakaninsu to babu abin da ya cancanta a cika wato ranakun azumi da sa'o'in azumi da shi irin wannan ibada sannan daga cikin ma'anonin shine mu sanya alqur'ani mu ji ce wato mu sanya alqur'ani ya zamanto rayuwa tare da mu domin mu rayu da shi Allah ya kira alqur'ani daga cikin sunayensa rai wanda yake rayarwa wanda yake sanya rayuwa kowane mutum ka gani yana rayuwa saboda akwai rai a jikinsa daga zarar an zara ran ko da jikin yana da lafiya cikakkiya da zuciya da oda da huhu da dukkan sauran gabobin suna da lafiya cikakkiya idan Allah ya zara ran shikenan sai ya zamanto ba rayayye ba rai da shine ake samun rayuwa to alqur'ani Allah madaukakin sarki ya kira shi rai ar-ruh wa kadhalika auhayna ilayka ruham min amrina kamar haka ne yanda muka yi wahayi ga sauran annabawa kai ma kamar haka ne muka yi wahayin rai daga umarnin mu zuwa gare ka to Allah ya kira alqur'ani rai daga umarnin Allah to alqur'ani rai wato mai rayarwa ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mathalul ladhi yaqra'u alquran wal ladhi la yaqra'u alquran kamathali alhayy wal mayyit misalin wanda yake karatun alqurani da wanda baya karatun alqurani kamar misalin rayayye ne da matacce to muna kauna muna fatan Allah ya ba mu rayuwa da karatun alqurani ya sanya mu zamanto rayayyu menene mu zamanto rayayyu alqur'ani rayayye ne ba abu ne wanda duk da an saukar da shi shekara 2400 amma har yanzu karantarwarsa tamkar yanzu ake saukar da shi sai ka ga wata ayar
idan wata waƙi'a ta faru idan ka karanta ayar Allah ya bude zuciyarka ga fahimtarta sai kaga tamkar yanzu ake saukar da wannan ayar to haka alqur'ani ya kamata ya zamanto mu san cewa yana zance ne da mu yana duba yana wato nusar da mu ga abin da muke ciki yana sanya mu a hanya akan halin da muke ciki yana sanya mana mafita daga dukkan wani kunci da muke ciki yana ba mu darussa a cikin dukkan abin da muke gani na rayuwar mu to maqsudin ɗaya daga cikin maqsudin wannan majalisin shine gurgurdan abin da Allah madaukakin sarki ya bude mana na fahimtar alqur'ani da gane abubuwan da ke cikin sa wato mu koyi darussa daga alqur'ani akan abubuwan da suke faruwa a cikin rayuwar mu domin mu inganta rayuwar mu mu kyauta tafarkin mu mu inganta inda muka baude mu wato mu miƙar da koma dadda muka karkace domin ya zamanto cewa mun samu rayuwa irin wadda Allah ta'ala yake so to da haka ne zamu san cewa hakika muna rayuwa da alqur'ani Allah yana rayar da mu da wato ran alqur'ani da shi wannan alqur'anin wanda yake ruhi ne a wanda ɗaya daga cikin sunayensa kenan kamar yanda muka ambata to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya waɗannan darussa da waɗannan manufofi da muka hararo da kuma ma sauransu da wanda bamu hararo su ba na manufofi na alkhairi da ke cikin wannan majalisi Allah ya kimsa mana su a cikin zukatanmu su kasance tare da mu tun daga farkon majalisin har ƙarshen majalisin domin mu samu albarkar da ke cikin majalisi irin wannan domin mu samu albarkar abin da ya hada mu akan yin akan sa shine alqur'ani da kuma bautar Allah a cikin azumi domin akwai alkhairai masu yawa ya ishe mu alkhairin wannan cewar ranar alkiyama da alqur'ani da azumi za su ceto to Allah madaukakin sarki ya ba mu wannan ceto ranar alqur'ani albarkar wannan majalisi da muke yi tun daga na farkon sa har na ƙarshen sa yawan halarto niyoyi na ayyukan alkhairi akan aikin alkhairi guda daya yana ɗaya daga cikin abin da yake sanya aikin alkhairi guda ɗaya ya zamanto mai yawa saboda haka ko yaushe za mu hararo wata kyakkyawan niyya ta alkhairi a cikin halartarmu da zuwanmu da tattakinmu zuwa irin wannan majalisi ko yaushe wato za mu yawaita mu kawo kanmu ayyukan alkhairi don haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya haskaka zukatanmu ya yalwata su ya kimsa mana shiriyarmu shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake daga cikin addu'o'insa yake cewa yana roƙon Allah wato ya masa ilhaman shiriya ya masa ilhaman shiriyarsa ya kimsa masa abubuwa na shiriya a cikin zukatansa a cikin zuciyarsa to kuma abinda muke roƙo kenan daga Allah jalla wa ala kuma Allah madaukakin sarki mai tarin rahama ne Allah ya ba mu wannan rahama ɗaya daga cikin sabubban da rahamar Allah take sauka dalilan saukar rahamar Allah shine sauraron alqur'ani Allah ta'ala ya ce wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamu idan aka karanta alqur'ani ku saurare shi ku yi kawai da karatunsa la'allakum turhamun domin kaunar ku samu rahama to da aka kaga wato alaka da alqur'ani da sauraron sa sababi ne na saukar rahama muna kaunar Allah madaukakin sarki ya saukar da rahama gare mu a majalisin mu da kuma a garin mu baki daya dan hakika idan mutum wato yayi la'akari da abin da yake gudana a cikin al'ummar mu cikin Ramadan dole ne ya gode ma Allah jalla wa ala kaga tun safe daga zara an bude gidajen radio ko ina tafsiri kake ji bayan tafsiri tafsiri kake ji bayan tafsiri daga an gama na wannan malamin sai a sako na wannan malamin daga an gama na wannan malamin sai a sako na wannan malamin in a daidaita sahu ne in a taxi ne in a bus ne in dai zaka kunna radio to Qur'ani zaka ji wannan ba karamin alkhairi bane da Allah ya kawo mana a cikin al'ummar wanda kasashen ko she ina ga ina tunatar da mu kasashen musulmi da dama ba su da wannan wannan al'adar babu ita a kasashen musulmi da dama. Sukan yi majalis na Ramadan wanda malamai sukan zauna su amsa fatawoyi, amma a kebance watan Ramadan da yin tafsirin Al-Qur'ani, wannan abu ne wanda a kasashe da dama na musulmi babu shi. Amma mu Allah madaukakin sarki ya bamu wannan arziki, muna godiya ga Allah kuma muna addu'a ga waɗanda suka sunnata wannan, suka raya na daga malamanmu magabata a garuruwanmu baki ɗaya da wannan gari namu na Kano. Allah ya ƙara masa tsari da albarka da arziki da kuma sauran garuruwan al'ummar musulmi a cikin wannan al'umma, da wanda muka sani da wanda bamu sani ba, wanda duk suka da waɗanda suka assasa da waɗanda suka raya. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya haska kaburburansu, ya ɗaukaka darajarsu, ya ba su albarkacin Alƙur'ani. Kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yawaita wannan albarka ta Alƙur'ani a cikin al'ummarmu. Dalili na biyu na saukar rahama da wannan karatu da muke yi shine hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda shi ma koyaushe muna tunatar da mu shi, hadisin Abi Huraira muttafaqun alaihi, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به نسب عمله لم يسرع به نسبه. النبي صلى الله عليه وسلم يتي وأن متعني بستبه وابا أتكين تاكي دك أتكين تاكونا الله سنة كرن تلتافا الله سنة درس ستكانونس فأتي ملائكو سلل لديسو da fukafukansu, kuma rahama ta sauka a kansu, kuma sakina ta sauka, nutsuwa a cikin zukatansu, shine ƙarin imani. Kuma Allah madaukakin sarki ya sai ya ambace su a wajen waɗanda suke wajensa, sune al-mala'ul a'la minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin. Duk wanda kuma nasabarsa tayi masa jinkiri, duk wanda aikinsa yayi masa jinkiri, bai yi aikin da zai riski mutanen kirki wanda ya yi nasaba ya zuwa gare su ba, to nasabarsa ba za ta gaggauta shi ba, wato abin aiki ne. To kun ga waɗannan ma'anoni masu girma. Lulluɓewar mala'ika ga majalisin, da mafarko dai majalisin shi ne irin wannan majalisi, haka muke ƙauna, domin majalisi ne da ake mudarasa, ma'ana samun darasi, ƙoƙarin fahimta na Alƙur'ani, sawa'un na lafazi ko na ma'ana. To mu ba na lafazi muke ba, tunda ba koyar da tilawa muke da tajwid ba, amma na ma'ana muke, saboda haka shi ma ya shiga cikin wannan. To Allah madaukakin sarki yayi alƙawari harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mala'iku za su lullube su. Wurin da mala'iku suke zuwa, Allah yana karɓan addu'a, domin suna cewa amin akan addu'ar duk mai addu'a. Yasa aka ce idan kun ji carar zakara, in kun ji carar zakara ku roƙi Allah daga cikin falalarsa, in kun ji zakara yayi kuka ku ce Allahumma inni as'aluka min fadlik, domin ya ga mala'ika ne. Giftawar mala'ikan da ya gani, idan ka ce Allahumma inni as'aluka min fadlik, shi mala'ika daga ya ji sunan Allah, to zai mai da hankali akan wannan, sai ya ce amin. Albarkar amin ɗin sau taƙila shi kenan ka samu falalar. To ballantana kuma majalisin da mala'iku ne, ba mala'ika ɗaya ba ya gifta, mala'iku ne sun lullube shi, suna nan ba wucewa suke ba, sun zo, wannan ce muhimmansu. Saboda haka Allah yana amsa addu'ar mu, yi addu'a a cikin wannan majalisi. Ko bukata ce ka tuno kana cikin majalisi irin wannan, tsakaninka da Allah ba wanda ya sani, ko makwabcinka bai sani ba, Allah ka ce biya mun, Allah ka biya mun wannan bukatar ta jarin nan nawa da ya kare, Allah ka tayar da shi. Tsakaninka da Allah albarka wannan, sai ka ji mala'iku sun ce amin, sai ka ga sami ijabar addu'arka. Kuma rahama tana sauka, in rahama ta sauka azaba take kawo, take tashi daga al'umma. Asbabun rahama suna da yawa. In ka ga ka bi Allah, rahama ce. In ka ga ka samu yayewar talauci, rahama ce. In ka ga ka samu aminci daga saban Allah, sauran mutane suna ta gararan ba sa sallah, suna ta zuwa wajen sharholiya da sabon Allah kai Allah ya saka masallaci kake zuwa rahama ce in kaga Allah ya saka baka cin naman mutane baka zagin mutane baka sakin bakinka akan mutane ya tsare ka daga cin mutuncin mutane rahama ce duk wani abu na alkhairi da ka gani rahama ce saboda haka duk abin da zai kawo maka rahama kafi komai bukatar sa to sannan kuma sakina tana sauka ƙari imani sakina ita ce abin da zai ƙara maka imani abin da yake gagarar ka kai sai Allah ya ka albarkacin wannan majalisi sai ga Allah ya sauƙaƙe maka bin Allah to sannan kuma Allah zai ambace ka wajen waɗanda suke wajen ka Allah yana ambatan ka wajen waɗanda suke wajen ka su Jibrilu sun san da kai su Mika'ilu su Israfil su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su annabi Ibrahim da sauran annabawa da manzanni da manya-manyan sahabbai da manya-manyan zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana ambatan ka a wajen su sun san da kai sun san ka yau ko anan ne aka ce a mutanen gidan gwamnati sun san da wani mutanen fadar sarki sun san da wani sai ya ji wani daban tafiya sai haske ta canza saboda an san da shi to ballantana a ce waɗanda suke wajen Allah sun san da kai to ga wanda ya san Allah kenan to Allah ya ba mu sanin Allah wannan ya muna roƙon Allah madaukakin sarki wannan alkhairin Allah ya tattaro mana shi Allah ya ba mu cikakken sa kuma ya ƙara mana daga cikin falalarsa bara mun tsaya akan EZP na 27 ko mun yi izi 27 za mu tashi na 28 a cikin suratul nahl a cikin suratul nahl aya ta 51 ko aya ta 51 kan izi ce ko saboda haka daga nan za mu tashi insha Allah wannan sura kamar yadda muka ambata lokacin da muka fara tafsirinta a azumin bara sura ce ta tauhidi sura ce mai bayyana ni'imun mai bayyana wato dalilan tauhidi ta hanyar girman halittar Allah da kididdiga ga ni'imomin Allah domin duka wato dalilan tauhidi suna da yawa dalilan kadaita Allah suna da yawa akwai dalilai na fitra akwai dalilai na hankali akwai dalilai na wato na ihsasi na zuci na atifa to waɗan daga cikin dalilai na hankali wannan surar ta bayyana da yawa daga cikin su to ɗaya daga cikin sakonnin wannan surar kenan bayyana tauhidi da dalilan da za su tabbatar da kadaita Allah a cikin zukata tauhidi yana da girma Allah madaukakin sarki yayi ta maimaita shi a cikin alqur'ani har kashi ɗaya cikin uku na alqur'ani tauhidi ne kamar yadda Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya bayyana yace abinda yasa wato hikimar da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace suratul ikhlas qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal qur'an daidai take da kashi ɗaya cikin uku na alqur'ani saboda babu komai a cikin ta sai tauhidi saboda haka tauhidi kashi ɗaya ne cikin uku na alqur'ani domin alqur'ani tauhidi ne da hukunce-hukunce da kuma kissoshi saboda haka kashi uku zaka iya kasa alqur'ani kashi ɗayan sa tauhidi ne saboda kaga ma'ana ce guda ɗaya amma ake ta maimaita ta domin me domin mafiya yawan mutane a bayan ƙasa mushrikai ne wala yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun mafi yawan su ba sa imani da Allah face suna yin shirka dan haka duk abin da zai raba mu da shirka muna da buƙatar sa duk abin da zai tabbatar mana tauhidi shine asasi shine asali to wannan shine gundarin sakon wannan surar wannan a matsayin tunatarwa sai kuma mu shiga karanta waɗannan ayoyi masu albarka Allah ya ba mu fahimtar alqur'ani ya sanya mu cikin masu karatun sa haƙƙa talawati
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما الله هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.
Allah ta'ala yace wa qala Allah Allah yace la tattakhidu ilahayni ithnain kada ku riki abun bauta guda biyu biyu innama huwa ilahun wahid Allah shine abun bauta guda ɗaya shi kadai kawai fa iyaya farhabun dan haka ni kadai za ku ji tsoro na ku yi ra wato ku yi shayi na walahu ma fi samawati wal ard kuma abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa na sani shi shi kadai walahu ad-din wasiba addini kuma gare shi ne shi shi kadai a dawwame diman da'iman wato har abada afa ghayra allahi tattaqun to yanzu wani Allah kuke jin tsoro wani Allah za ku yi mata takawa kuke yi mata takawa waɗannan ayoyi guda biyu Allah ya bude su da cewa wa qala Allah Allah ya ce domin mu tattaro hankalinmu a cikin wannan akwai tabbatarwar cewa alqur'ani zancen Allah ne domin Allah shine da kansa yake cewa Allah ya ce wa qala Allah Allah ya ce saboda haka wanda yake cewar alqur'ani fassara ne na abinda wato aka fahimta daga abin daga wato zancen da daga umarnin Allah wanda yake ba wato ba magana yayi da shi ba wannan ba haka bane Allah madaukakin sarki yayi magana da alqur'ani mala'ika jibrilu yaji sannan mala'ika jibrilu ya zanta ya gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saukar da shi a cikin zuciyarsa kamar yanda yaji daga abin da Allah yake to Allah yake kada ku riki ilahaini ababan bauta ithnain guda biyu wannan magana ce akan wato hani ga shirka amma shirka ta nau'i ta daban domin shirka iri-iri ce kuma mushrikan da alqur'ani yake zance da su dangi-dangi ne wannan wani dangi ne na mushrikai wanda daga cikin su akwai waɗanda suke shirka irin ta nasara da suka ce annabi Isa da annabi da mahaifiyarsa iyayen giji ne su su biyu kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wa qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah yace ya kai Isa dan Maryam kai ne kace ma mutane ku rike ni da ni da mahaifiyata ababan bauta ilahaini min dunillahi ba Allah ba saboda haka Allah yake kada ku yi irin nasara ku ce annabi Isa da mamarsa Maryam ilahaini iyayen jiji ne ba Allah ba al-ilahu shine wanda ake bauta ma da gaskiya to babu wanda ake bauta ma da gaskiya sai Allah to Allah yake kada ku rike ababan bauta guda biyu jinsi na biyu da suke irin wannan shirkar da suke rikon ababan bauta guda biyu su ne jinsin masu addinin farisanci mazdakiya maniya wanda ake ce musu manikin ko kuma wanda ake ce musu masu addinin zoroasta wanda suke cewa iyayen giji guda biyu ne akwai ubangijin haske, akwai ubangijin duhu. Ubangijin haske shine ubangijin alheri, ubangijin duhu shine ubangijin sharri. Saboda haka idan alheri yazo maka daga ubangijin alheri ne, shi kuma ubangijin sharri shine wanda yake nufin ka da sharri. Saboda haka shi ya wajaba ka ji tsoro, domin shi na alheri kullun cikin alherin yake. Wato cewa suka yi duniya dama haka take, wato a sabani ne tsakanin haske da duhu, komai da kake gani rigima ce tsakanin alheri da sharri, da haske da duhu. To Allah madaukakin sarki yace kada ku yi wannan, wannan ba addini bane, domin akwai daga cikin larabawa da suka dauki wannan addinin saboda kusancin su da daular Farisa. Kusancin su da daular Farisa sun dauki wannan addinin, suna cewar wato duk wani alkhairi wato akwai ubangijin sa, duk wani sharri akwai ubangijin sa. Kamar waɗanda suke dangana miyagun abubuwa da suke samun mutum ya zuwa ga wani ubangiji na sharri, fari akwai ubangijin da yake shine yake kawo shi. Saboda haka akwai irin hadayar da za a yi masa domin a kawar da fari. Idan lokacin damuna ya zo ruwa bai sauko ba, sai a ce rashin saukar wannan ruwan sharri ne, to akwai ubangijinsa da shi za a je a yardar da shi, a ji tsoronsa, a ji tsoron fushinsa, don haka a yi masa abin da yake so. Kamar yanda ake rataya ma yara wata irin laya, cewar in ba a rataya musu ba inna za ta shanye kafa, polio ce fa, polio ce, amma sai a ce wai inna ce. Saboda haka idan aka rataya wannan inna ba za ta shanye mata kafar ba, saboda ana jin tsoron kar inna wata aljana ce wadda ake ce mata inna, ba ma a faɗin sunan ta, sai dai a ce mata inna dan a girmama ta. Saboda me? Saboda ana jin tsoronta, ana shayinta, ana shayin sharrinta. Idan baka yi ma inna ba, to shine Allah madaukakin sarki yace domin ya kore wannan, shi Allah da kansa yace kada ku yi wannan. La tattakhidu ilahayn ithnayn innama huwa, shi Allah din da yace qala Allah, damirin nahu yana komawa ya zuwa gare shi, shi Allah ilahun wahid kadai ya kawo innama, ay qasrul mawsufi ala sifa, wato Allah shine kadai yake banta da ilahiyya da haƙƙin abauta masa, domin shine kadai wanda yake cutarwa, shine kadai wanda yake amfanarwa. Sai ya ce fa iya ya farhabu, dan haka ni kadai za ku ji tsoro ku yi shayina, domin ba wanda yake da ikon ya cuce ku, babu wani ubangijin sharri da zake kawo sharri da za a ce daban yake da ubangijin alkhairi da yake kawo alkhairi, da alkhairi da sharri duk a wajen Allah suke, shine kadai ilahun wahid. Saboda haka ni kadai za ku ji tsoro na. Ar-rahba, kun ga a alqur'ani akwai ar-rahba, akwai al-khashya, akwai al-khawf, dukkaninsu ana fassara su da tsoro, amma kowanne tsoro ne na daban. Shi tsoron rahaba shine tsoro wanda yake sanya maka shayi, da yake sanya maka razani, da ganin kwarjini, da jin tsoron cewar da wato ka rinka kiwon cewar wani abu mummuna zai zo maka idan baka kiyaye abinda wannan wanda kake jin tsoro yake so ba. Shi yasa kaga Allah ta'ala yace wa idulahum mastata'atun min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihi, ku yi musu tanadin karfi da kuma wato daure ingarman da tanadin wato yin dakon dawaki, fitana din dawaki ingarmu na yaki da za ku rinka jefa razani da shayi naku a cikin zukatan abokan gaban ku da abokan gaban Allah. Wato tanadin ku ya sanya ku kusancewar in an taba ku, wato daga abinda kuke na karfi in an taba ku irin yadda za ku yi raddi ku intiqami, ya sanya a rinka jin shayin ku. To Allah yana da bulala, Allah yana da bulala, Allah yana da bulaliya wadda tafi kowace zafi, domin Allah ya damki mutum babu damka irin damkar Allah. to dan haka shine yafi cancantar Aisha'in sa, saboda me? Saboda shine yake da iko da babu wanda yake da iko a kanka irin sa. Saboda haka wannan tsoro na Rahaba tsoro ne wanda kake tare da sanin cewar ka san wanda kake jin tsoro yana da cikakken iko a kanka. Shi ko tsoro na hashiya shi ma tsoro ne wanda aka gina shi akan ilimi, shi yasa ake cewa innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama, waɗanda kadai suke jin tsoron Allah daga cikin bayinsa sune malamai. Shi tsoro sani wato tsoro ne wanda yake tare da girmamawa, saboda sani wanda ya san Allah ya san girman sa, to zai ji tsoron sa saboda ganin girman sa, dan ya san girman sa, ya san girman sa. Ku tuna waɗanda suke zuwa tafsirin mu na suran da muke yi a wannan masallaci a kwanakin mako, abubuwan da muka nuna na girman halittun Allah wanda yake nuna mana musan girman Allah. Yanzu wanda ya ga wannan ya ga girman halittar Allah, halittun Allah kawai da yayi ya ga girman su, to ya kuma Allah yake, to wannan zai sanya masa ya ji tsoron Allah. Ina kai ina Allah, to wannan shi yake al-hashiya, wanda gurgurdan saninka da Allah gurgurdan jin tsoron naka da kake yi saboda ganin girman sa. Wanda yafi kowa sanin Allah yafi kowa ganin girman Allah. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce inni akhshakum lillah wa a'lamukum bima attaqi, ni ne nafi ku jin tsoron Allah kuma nafi ku sanin abinda zan yi takawarsa, saboda yafi kowa sanin girman Allah, dan haka yafi kowa tsoron Allah. Wanda yake saukin saba ma Allah baya ganin girman Allah, domin da yana ganin girman Allah ba zai saba masa ba. Shine a wanda ake waɗanda suke fassara hadisin maganar da aka ruwaito na Sayyidina Umar da malaman Nahwu sukan kawo rahimallahu Suhaib Suhaiban law lam yakhfa Allah lam ya'sihi, dama bai ji tsoron Allah ba, dama babu tsoron Allah tare da shi din, wato dama bai saba masa ba, saboda akwai wani abu da zai sanya shi ya ki saba ma Allah, shine ganin girman Allah. Shi ku al-khawf, abinda ake nufi da tsoro shine wato tsammanin afkuwar abin ki saboda wani dalili da ka san shi ko kuma kana kyautata zato a kansa. Zaka iya cewa kana jin tsoron wuta saboda ka san tana kuna saboda ka sani da dalili. To akwai abin da yake ko baka sani ba kana zaton cewar wannan abin mummuna zai iya samun ka, domin ka ga wani bai sha ba da yayi, saboda kai ma ka san ba za ka sha ba. Saboda haka ita Rahaba ita ce wanda kake jin tsoro da zaka da yake tsoron da yake sanya maka shayi, abinda a turanci ake ce matero, yake sanya maka shayi da razani wanda zai sanya ka ka zamanto cikin wato makyarkyata akan abinda zai same ka idan da wato zai zartar da hukuncinsa akan ka. To Allah yake ni kadai za ku ji tsoro. Rahaba tana ɗaya daga cikin sifofin bauta wanda ba a yi makowa ita sai Allah. Shi yasa Allah madaukakin sarki yake sifanta annabawa da ita, wa yad'unana ragaban wa rahaba, suna bauta mana, suna masu kwadayi kuma suna masu razani da tsoro a gare mu. Sannan Allah ya ce kuma abinda ke cikin sammai da abinda ke cikin kasa na sani shi kadai, wanda daga ciki har da duhu da haske. Allah ta'ala ya ce alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, da haske da duhu Allah ne ya sanya su a cikin sammai da kasa, wato jumlar abinda suka ce shine ubangijin alkhairi da ubangijin sharri shine haske da duhu, sun ce ubangijin alkhairi shine haske alamarsa, ubangijin duhu ubangijin sharri alamarsa shine duhu. To da haske da duhu din ba a cikin sama da ƙasa suke ba, duk suna cikin sama da ƙasa, to duk na Allah ne. To idan nasa ne ga baki daya, to ina na wani an ce duk abin da ke cikin sammai da ƙasa, akwai wani abu wanda yake fita daga cikin sama da ƙasa? To an ce duk na Allah ne. Idan duk na Allah ne, ina na wani? To in ku babu wani, to ya za a ce akwai wani abin bauta ba Allah ba? Idan abin bauta ne, ya kawo nasa halittar a gani kamar yadda yake gane Allah, kamar yadda Allah ta'ala ya ce hadha khalqul lahi fa aruni madha khalaqal ladina min duni, wannan ce halittar Allah, ku nuna min abinda waɗanda suke ba shi ba suka halitta. To shine wannan Allah ya ce wallahu man fis samawati wal ard, abinda ke cikin sammai da ƙasa nasa ne shi kadai. Saboda haka dun kunci akwai ilahul khairi da ilahul sharri, su ina nasu, ina halittar tasu? Domin ɗaya daga cikin manya-manyan dalilai na halitta na allanta shine halitta, wanda yake halitta ba daidai yake da wanda yake baya halitta ba, don haka wanda yake halitta shi ya cancanci bauta. Shi yasa Allah ya ce afaman yakhluqu kaman la yakhluq, wanda yake halitta daidai yake da wanda baya halitta ba daidai suke ba. Walahu ad-din wasiba, kuma addini wasiban da'iman sabitan, addini ta fuskar tabbaci dawwamamme na Allah ne. Wato ba wani ne zai ce ayi addini ba in ba Allah ba, ba wanda yake da haƙƙin ya ce ayi addini sai Allah. Mutane ba za su haɗu ba, alal misali yanzu kamar yanda mutanen ƙasashe suke haɗuwa su yi constitution, sai constitution ga yadda zai zamanto ya tsara musu rayuwarsu, za a samu shugaba mai cikakken iko, za a samu majalisin ba da shawara, babban majalisa da ƙaramin majalisa, za a samu kaza. To kamar wannan zai zaci kuma sai su ce to ga kuma yadda za a yi addini, za a yi addini kaza, za a yi addini yanda za a yi, mutane su haɗu su ce ga yanda za su yi ma kansu addini. To wannan ba na wani bane, na Allah ne. Allah shi ne kadai yake da ikon ya sanya addini. Shi yasa dukkan addinai suke kokarin danganta kansu zuwa ga Allah, ko da gaske ko da ƙarya. Mushrikai abubuwan da suke faɗa ai sun dangana shi zuwa ga Allah ne, shi yasa aka kira addinin su kira ƙarya ga Allah. To saboda haka addini na hakika na Allah ne, ba abinda waɗansu suka zo suka ce wannan shine addini shi za a duba. To kuma addini Allah maɗaukakin sarki ya sanya na gaskiyansa shine guda ɗaya na musulunci, wanda ya aiko da annabawansa da shi. To da'iman addini na Allah ne. Akwai waɗansu ma'anoni da suke ɗaukan ma'anar addini, dukkaninsu wannan da ita ce ma'ana ta farko shine addiyana, abinda kake yi tsakaninka da mahaliccinka na bauta da ƙasƙanci da neman yarda a gare shi. Ma'ana ta biyu ta addini shine ta'a, biyayya, kamar yanda zaka ji an ce danat banu fulanin li fulan, kabilar wani wato sun yi da'a ga wani, wato sun shiga ciki, sun miƙa wuya, sun sanya shi ya zamanto sarkinsu. Shi yasa wannan a cikin kasidar Aisha yake ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wadayyan ya dayyan al-arab, dayyan ai bi ma'ana ma'abucin da'an larabawa, wanda larabawa suka yi masa da'a. So da haka addini yana zuwa da ma'anar da'a. To ma'ana walahu dinu wasiba, da'a ga Allah take shi kadai, wasiban da'iman har abada, babu lokacin da za a ce yau sai a huta an daina bin Allah, da'a ga Allah take. Ma'ana ta uku shine aljaza'u alhisab, walahu dinu wasiba, ai hisabi na Allah ne shi kadai, maliki yawmiddin, yawmuddin yawmul jaza'i, ranar sakamako. To walahu dinu ai wato hisabi da bincike da sakayya da bincike akan ayyuka na Allah ne shi kadai, shine hakikanin wanda zai yi hisabi. Domin su kansu sarakunan da suke ganin suna yin hisabi yanzu, su kansu hisabi za a yi musu ranar alkiyama. To idan kuwa addini na Allah ne shi kadai, to Allah ya ce afa ghayrallahi tattaqun, to yanzu wannan Allah za ku ji tsoronsa da takawa, ai bi ma'ana ba ku da dalili la daga cikin halittar sammai, daga cikin abin da suka halitta,
ba su da abin da suka halitta ballantana ku ce za ku ji musu takawa. Sannan addini ba nasu bane, ballantana ku ce za ku yi musu takawa. Don haka ma'ana wato kada ku ji tsoron kowa in ba Allah ba, kada ku yi takawa ga wani in ba ga Allah ba. To sannan Allah ya ce wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, babu wata ni'ima dake tare da ku face daga, yace duk wata ni'ima, abinda duk ke tare da ku na ni'ima fa min Allah, to daga Allah take. Wannan ma dinnan mausula ce da min ni'matin, ita ta fassara ta babu, wato duk wani abu shine ma'anar ma mausula, bi ma'ana allazi, ai allazi bikum min ni'ma, abinda ke tare da ku na ni'ima. Wannan shine ya fassara ibhamin dake cikin ma din, abinda duk ke tare da ku na ni'ima. An yi ta'kidin wannan ni'ima da min domin a nuna komai kankanta ta komai girmanta. Duk wani babu wani abu dake gare ku na ni'ima face to fa min Allah, daga wajen Allah yake. Saboda haka kaga wannan, saboda uslubin a yanda yazo sai ya sanya shi da uslubin kasru. Shiyasa nake fassara, shiyasa kaga fassara kasru take shiga cikin fassara ta ba tare da nayi shuuri ba. Saboda yanda akai tarkibin jumlar ya kawo kasru, kamar an ce babu wata ni'ima da kuke da ita face daga Allah take. Shine ma'ana kaga babu illa, babu innama, amma ma'anar jumlar kenan. Babu wata ni'ima da kuke tare da take tare da ku face daga Allah take. Komai kankanta ta komai girmanta. Wani abu ne yanzu mutum zaka ce wannan naka ne, na kashin kanka ne, inna ma utitu ala ilmin indi, an bani shine bisa wani ilimi da yake tare da ni. Babu wani abu fa, komai kankanta sa, komai girman sa. Ka tsaya ka duba ka gani ranka, numfashin da kake yi, bayan gida da bawali da kake yi, ruwa da kake sha da kake ganin sa ba koman komai ba, sai ran da Allah ya hana ka, sannan za ka gane. Ko kuma sai kayi la'akari da wanda Allah shi bai bashi ba, ka ga da me ka fi shi da shi Allah, kai Allah ya baka shi bai bashi ba. Babu wani abu na ni'ima da ke tare da ku face daga Allah yake. To wannan wato bayan an kawo dalili na halittar Allah, sai aka yi intikali zuwa ga dalili na tunani a cikin ni'imomin Allah, domin ɗaya daga cikin hanyoyin da zai tabbatar ma da mutum wato kadai ta Allah kenan, ta hanyar tunani a cikin ni'imomin Allah. Kamar yanda ake cewa ku yi tunani a cikin ni'imomin Allah domin ku samu sanin Allah kenan. To babu wata ni'ima da ke tare da ku face daga Allah take. Thumma idza massakum ad-durru fa ilayhi taj'arun, sannan idan wata mummuna ta dan shafe ku, in wata cuta ta dan tabe ku, fa ilayhi taj'arun, to ya zuwa gare shi ne kuke kururuwa. Al-ju'ar shine wato yanda zaka, kamar yanda zaka ji barewa idan uwarta ta gudu tana kuka tana ihu, kamar yanda zaka ji akuya tana yi idan tana neman uwarta, tana me duk ta cika gida da wannan. To haka dabi'ar mutum yake yayin da mummuna ta shafe shi, sai ya kama ya Allah an agajinka, ya Allah sai mana agaji nan Allah. Wannan tana daga cikin ita kanta, tana daga cikin ni'imar. A ciki akwai abubuwa guda biyu anan. Abu na farko nuna cewar wato cuta ba a hannun wani ubangiji take daban ba, a hannun Allah take, domin shi ne yake da ikon yaye ta. Shi yasa yace thumma idza massakum ad-durru fa ilayhi taj'aru, wannan dalili ne na fitra, cewa ɗabi'ar dan adam haka yake, duk dan adam haka yake. Daga muna ta same shi zaka ji yace oh my god, amma kuma yana cewa babu Allah. Amma daga muna ta same shi kake ji yana cewa oh my god, sai ka shiga cikin jirgin sama an samu turbulence, sannan ka ji abun mamaki. Banda masu fitsari da suke fitsari dan tsoro, zaka ji kowa yana kiran sunan Allah da abin da ya sani na Allah, kowa haka zaka ji yana yi. Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din, haka Allah yake, hatta idza jarayna bihim bi rihin tayyibatin wa farihu biha ja'at harihun asifun wa ja'ahum al mawju min kulli makanin wa dhannu annahum uhita bihim da'u Allah. Daga zarar an shiga cikin wannan, sai a fara Allah. To amma anan abu shine ma'ana ta biyu, akwai ishara ya zuwa ga wato shigantakar dan adam da rauninsa. Yake thumma idza massakum
idan cuta ta dan tabe ku kadan ko mai kankantar ta ko dan abu ne dan kankani sai ka ji mutun ya koma Allah dan nuna wato yanda dan adam yake gatan hakuri ba shi da hakuri ba shi da juriya ba shi da jumuri dan sharri dan mummuna dan kankani da ya shafe shi sai kaga ya fara kururuwa kuma kururuwan nan ga waye yake yi ga Allah yake yi wannan haka dabi'ar dan adam take sannan sai Allah yake thumma idza kashafa dhurra ankum sannan idan ya yaye cutan nan daga gare ku idza fariqun minkum bi rabbihim yushrikun sai ga wata jama'a wani yanki daga cikin ku suna yin shirka suna yin tarayya da ubangijinsu wato sune mushrikai sune kafirai ba duk dan adam ne ba duk yan adam da musulmi da kafirai duk sun hadu akan cewar idan mummuna ta shafe su komawa suke ga Allah sai su fara kururuwa ya Allah ka yaye mana ya Allah ka yaye mana shi yasa ma kun ga a cikin shari'ar musulunci idan fari ya zo in aka ce za a yi roƙon ruwa idan mabiya addinin kirista suka ce su ma za su yi addu'ar su malaman musulunci suka ce a kyale su su je su amma kada su hadu lokacin da musulmi suke tasu su yi tare su ma su zaɓi rana su je su a kyale su su je su saboda ɗabi'a ce ta ɗan adam kowa idan mummuna ta shafe shi komawa yake zuwa ga Allah Allah da ya yi imani da shi to tunda kuma su kirista an yi ikirar da yahudawa an yi ikirarin su su yi addinin su an ce za su iya ci gaba da addinin su koda suna zaune karkashin musulmi ne to dan haka yana daga cikin wannan suka ce za su yi addu'ar roƙon ruwa ko wata mummuna ko wata annoba da ta samu al'umma suka ce za su yi addu'a a kyale su su amma ba ku ku shiga ku je ku yi tare da su ba kamar yanzu yanda waɗansu za ka ga suna yi su tafi coci a su ce a jo a haɗu a yi addu'a a masallaci sannan a tafi a je a yi addu'a a coci wannan irin masu san addini ya zamanto addini ɗaya kenan to Allah ku ya ce walahu dinu wasiba addini na Allah ne shi kare Allah bai ce addinai da na ƙarya da na gaskiya su zamanto ɗaya ba inna dina inda Allahi al-islam addini a wajen Allah musulunci ne amma su ce za su yi nasu daban musulmi ma su yi nasu daban sai su Imam Malik yace kan ma su yi a rana ɗaya dan kada masu raunin imani su ce a'a gashi an yi a roƙon ruwa Allah ya amsa to ta waye Allah ya amsa ne ta musulmin ce ko ku tasu ce waɗansu masu raunin imani sai su yi wannan sai Imam Malik yace su yi a rana daban dan saboda kada waɗansu su samu shubha ta shiga cikin zuciyarsu na'am wannan kuma in aka ku daina iftirabat dan mu mun san kan cewar hakikatan Allah yana karban addu'ar musulmi ne addu'ar da Allah madaukakin sarki yake karba addu'ar musulmi ne in ya karba addu'ar wani wanda ba musulmi wannan jarabawa ke ibtila'i ce wannan imtihan ne imtihan ne sannan kuma idan ma haka din ya faru ai Allah yana haka idan wato hatta mushrikai idan suka shiga cikin tsanani Allah madaukakin sarki in suka roki Allah Allah yana karba gashi ma nan din ai thumma idza kashafa dhurra ankum sannan idan ya yaye cutar daga gare ku ai saboda kun yi kururuwar ko wanda hadda mushrikai a cikin wadanda suka yi saboda kun roka kun ce ya Allah kai mana to sannan idan ya yaye muku wannan cutar idza fariqun minkum bi rabbihim yushrikun sai kaga ga wadansu jama'a wadansu dangi waɗansu kaso wani rabi wato wata firka daga cikinku suna yin shirka da ubangijinsu kaga mushrikan a lokacin da suke addu'a ai ba da addu'ar shirka suke ba a lokacin addu'ar tauhidi suke amma da Allah ya amsa musu sai suka manta shi yasa aka kawo da idza alfujaiya kai ka ce ma ba su taba ka allam yad'una ila durrin massa kaman ma bai taba tambroƙan mu mu yaye masa wata cuta wanda ta shafe shi ba to ai wannan shine inda bambancin da ake samu tsakanin musulmi da mushrikai to a cikin wannan akwai ishara ga kan cewa ba duk mutane ne suke ma Allah tawaye ba bayan Allah ya amsa musu addu'a waɗanda suke yin wannan sune kafirai mushrikai to Allah ta'ala yace suna yin liyakfuru bima atainahum suna yin wannan shirka da ubangijinsu liyakfuru bima atainahum dan su bikilce ma abinda muka ba su alkufru anan bi ma'ana wato kufranun ni'ma yin butulce ma ni'ima domin su butulce ga abin da muka ba su na ni'ima ni'imar da ba su roƙa ba muka ba su da kuma ni'imar da suka roƙa kan Allah ya yaye musu cuta da suke tare da su muka ba su su butulce mata domin yayin da zai zamanto sun koma shirka wato suna musuncewar Allah ne ya amsa addu'ar su sai kaga daga bayan nan kuma sun je suna yin sun je sun ci gaba da ta'alluƙin su da dan galadima sun ji ta'alluƙin su da asbab da cewa wannan abun abu ne wanda yake yau da kullun abu ne wanda yake an riga an saba climatic change ne ba ruwan wani nesa ba ruballantana kace za ka kawo batun addini kaga suna inkari shine liyakfuru bima atainahum su butulce ma abinda muka ba su na ni'ima Allah ya ce fatamatta'u ku je ku ci gaba da jin dadi ku ji gaba da jin dadin ni'imar Allah ba zai daina ni'ima a gare ku ba amma za ta kare idan ta kare fa saufa ta'lamu da sannu za ku sani da sannu za ku sani bi ma'ana wannan tahdidi ne ban tsoro ne ka san duk wanda zai ban tsoro sai wanda yake ya san abin da ya taka sai wanda yake ya san abin da ya taka yanzu kai baka da karfi zaka je ka samu mai karfi wanda ka san yana da karfi ya fi ka gayya shi kadai ma gayya ne kace mu hadu idan muka hadu gobe zaka gani ka faɗi wannan ka san ba za ka faɗa ba saboda ka san ba za ka iya masa ba amma duk wanda zai tahdidi sai wanda yake da sani saboda haka idan Allah ya ce ku yi da sannu Allah ya ce in Allah ya yi tahdidi ka san cewar wannan dalili ne akan cewar hakikatan Allah madaukakin sarki ya san kowa wajensa zai koma duk kowa ma ya sani kowa ma ya sani domin kowa kana gani duk wanda ya mutu ba wanda ya mutu ya dawo yana can ya tafi can saboda haka fatamatta'u dinnan wato ku ji dadi har zuwa ga karshen ajalinku domin shine karshen ajalinku shine karshen ni'ima fa saufa ta'lamun da sannu za ku sani yayin da za a yi muku hisabi wannan tahdidi ne wanda a cikin wannan mai imani zai yi shayin Allah zai ji tsoron Allah saboda haka waɗannan ayoyi sun kunshi wato na karshen su sun yi bayanin raddi akan aqidar mazdakiya waɗanda suke cewa iyayen giji guda biyu ne ubangijin alkhairi da ubangijin sharri domin Allah madaukakin sarki shine kadai yake da ikon cutarwa kuma shine yake da ikon kawar da cuta kuma yana cikin fitrar dan adam dan haka ne ma a cikin asalin halittarsa ba sai an koya masa ba daga yaji wahala ba wajen wanda yake komawa sai wajen Allah daga yaga abubuwa sun toshe sai ga ya koma wajen Allah to wannan Allah ne ya dasa shi a cikin fitra inda a ce akwai wani ubangiji na sharri ba Allah ba da wurin sa za a koma saboda haka kaga wannan an yi ibtalin shirkar mazdawiya da dalili na fitra sannan kuma Allah madaukakin sarki ya tunatar da mu ni'imominsa domin wato mu tabbatar da tauhidi gare shi ta kan cewa shine kadai wanda yake al-mun'imu shine kadai mai ni'imtawa Allah ka ni'imta mu kamar yanda muka na'am za mu tsaya a nan wajen insha Allah a wannan ayar sai in Allah ya kai mu gobe kamar yanda muka saba shekara da ta wuce za mu rinka farawa da amsa tambayoyi minti 10 zuwa minti 15 sannan mu yi karatun zuwa cikon awa daya insha Allah hudu da kowace muna target din mu shine mu fara hudu da kwata in a dan samu jinkiri dai zuwa hudu da rabi mu fara da tambayoyi da karatun awa daya ne ko awa daya da minti 15 ne minti 55 insha Allah sannan dangane da sallar tarawih yau insha Allah za mu fara kamata ya ce tun jiya mun fara to amma saboda biyayya ga shugaban ga sarkin musulmi sai in ya sanar cewa ramadan ya tsaya don umarnin addininmu ne kan cewa mu bi shugabannin musulmi wajen tsayar mana da ranakun idunanmu da tsayar mana da lokacin hajji da sauransu tun bayan sallar magariba aka yi ta so mu jin labarin cewar an ga wata to amma ba mu yi aiki da ganin watan ba mu yi tarawih jiya tunda tun jiya ramadan ya kama daga zara an ce daga zara an ga wata wannan daren yana cikin ramadan saboda haka tunda kuma yana cikin ramadan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama ramadan kaga tun daga lokacin ya kamata a fara qiyamul layl yasa kaga harami jiya Makka da Madina jiya suka fara tarawi to amma mun saboda sanarwar bata zo ba sai wajen karfe 9 da yan kai bayan an yi sallah an watse yau in Allah ya yarda zamu fara tarawi karfe 8 da kwata zamu tayar da iqamar sallar isha sannan kuma zuwa a yi sallar tarawi bayan an yi sallar isha insha Allah kamar yanda muka saba yi a dukkan shekara muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu wajen yin wannan ibada ta azumi da qiyamul layli qiyamul ramadan a cikin wannan wata ya ba mu ikon yi kuma ta fuskar da zai yarda ya karba daga gare mu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك ونسألك حسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ونسألك لسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.